Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin wannan ba karamin ci gaba yankin arewacin kasar ta samu ba, musamman idan aka yi la'akari da dimbin albarkatun mai da za a amfana da shi daga waɗannan jihohi, kamar yadda Muhammad Salih Hassan ƙwararre a harkar man fetur da iskan gas a Najeriya ya bayyana.
Mai da aka same shi, an same shi wato in commercial quantity, abin da yake ƙasa ya kai har a kai waje. Wannan mai ba tun yau ake maganansa ba, akwai man nan ya daɗe ya fi shekaru da dama da ake ta bincike akan wannan man, saboda tun daga zamanin shugaba General Abacha ake ta maganan yadda za a fara tono man nan wanda yake tsakanin Borno, Gombe, Bauchi da sauransu, wanda har an fara ayyukan aka zo aka dakatar. Kowa ya ga sample na wannan mai a idansa, saboda haka wannan ba karamin ci gaba bane. Wannan zai kawo wa mutane ayyuka a ƙasa, kuma zai kawo wa su jihohin nan su ma kudaden shiga, zai kawo wa gwamnatin Najeriya kudaden shiga, zai kawo sana'o'i da dama.
To sai dai a yayin da ake marhabin da wannan ci gaba, wani abun daukar hankali shine batun tsaro. La'akari da tsawon shekaru da aka shafe ana fama da shi a yankunan da suka dade a harkan, kamar yadda masana tsaro ke gargadi akai. Ga dai abin da masanin tsaro Sadiq Garba Shehu ke cewa.
Shi wannan sha'ani na mai duk inda ki ganshi a duniya yana kawo sha'anin tsaro. Irin sha'anin tsaron da ake gani a wasu kasashe ma ko babu a nan Najeriya ba, kin ga za a iya samun ta'addanci, za a iya samun satar mai, za a iya samun masatar mutane, za ki ga wuri suna zaune lafiya. Amma daga an ce an samu wani ma'adinai a garuruwa ko ƙauyuka wanda yake suna zaune lafiya da suna mu'amala, sai ka ga saboda wannan maganar kuɗin nan sai a dinga zuwa ana samun ɗauki bari a tsakaninsu. Sannan ba tsaro kadai ba, har da maganar lafiya. Kin ga idan ba a yi tunani ba ta ina ne za a dinga zuba da gwalan wannan, kaga zai shafi yanayin wurin, zai shafi lafiyar mutane. So waɗannan abubuwa su ya kamata, kamar yadda nace already mun ga dai hoton taswirin wannan wuri an riga an yi. Amma kullum mu abin da muke bada shawara shine daga wurin zayyana wurin ma a lokacin ne ya kamata a fara tunanin menene zai shafi tsaro, menene zai shafi lafiya.
Masanin ya kuma yi kira ga mazauna yankin na Kulmani da su rungumi zaman lafiya, kuma su ba manaɗa kunya wajen kiyaye duk wani abu da ka iya janyo rarrabuwar kawuna.
Muna fata mutanen da suke wannan wurin za su ba manaɗa kunya, saboda ko a kudu din kin ga banda sauran yan fashi da makamai da sauran da masu satar mai, akwai tashin hankali ma tsakanin su kansu al'ummomin da suke kusa da wurin wannan saida mai din. Abu ɗaya ne muka samu sa'a a nan arewa, shi wannan haƙan man namu kin ga ba a cikin teku yake ba, so maganan a saci mai a shiga teku da shi kin ga mu ba mu da wannan. Amma shi sha'anin haƙan mai daga haƙo shi zuwa ɗaukan shi a tanka zuwa aiki na yau da kullum, duka a kowane wuri daga farko har ƙarshen shi akwai inda za a yi samun tunraki na tsaro ko na rashin lafiyar mutane, wanda yake tun daga farko sai an yi wannan tunani in ba a son a samu haka din.
Ana dai ganin soma aikin haƙan mai a yankin arewacin Najeriya a halin yanzu zai rage gorin da ta sha fuskanta a baya kan batun dogaro da mai da ke fitowa daga kudancin ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.